is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau, Litinin 30 ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a wannan shirin, kowace ranar Litinin Aliyu Mustapha Sokoto kan shigo da labarin wasanni, amma kafin nan za mu ji hira da wakilin Umar Faruk Musa da ƙwararru kan tattalin arziki da zamantakewa kan ziyarar shugaban Najeriya ƙasashen ƙetare. Muna kuma da rahoto kan halin da ake da al'ummar Chibok ke ciki, sai dai duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga takwarorin aikinsa da suke halartar taron kolin da ake yi a kan canjin yanayi a birnin Paris na ƙasar Faransa cewa ya kamata su ƙara zage dantse, domin kuwa za a auna nasarar da suka samu ta hanyar kawar da wahalar da ake sha a duniya. Yau Litinin Shugaba Obama ya yi wannan kira. Ya ce shugabannin da suke halartar wannan taron kolin burinsu ɗaya ne, suna dokin ganin an rage yawan hayakin da ke gurɓata yanayi da kuma rage dumamar yanayi, inda ya yi misali da ci gaban da Amurka da wasu ƙasashe suka samu ta wannan fanni. Ya ce burinsu shi ne ganin cewa ci gaban da suka samu ya zama jadawali mai ɗorewa ga ci gaban bani Adamu. Ya yi kira ga mahalarta taron da su yi na'am da wani tsari da zai bai wa kowace ƙasa damar cika alƙawuran da suka yi.
Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa ba za ta nemi gafarar ƙasar Rasha saboda kakkaɓo jirgin saman yakin Rasha samfarin jet da ƙasar ta yi a makon jiya a kan iyakar ƙasar da Siriya ba. Prime Minister ya yi wannan furucin ne ga 'yan jarida bayan wata ganawar da ya yi da shugaban ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a birnin Brussels, ƙasar Belgium. Ya ce mayakan ƙasarsa sun yi abin da ya kamata na kare sararin samaniyar ƙasar. Prime Minister ya bayyana fatan Rasha za ta ƙara yin nazari a kan azawa ƙasarsa takunkumin tattalin arziki da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwarsa domin mai da martani ga al'amarin kakkaɓo jirgin saman. Takunkumin zai ƙayyade yawan kayayyakin da Rasha take saye daga Turkiya da haramta ko kuma hana a sabunta kwangilar 'yan ƙasar Turkiya da suke aiki a Rasha. Jirgin saman Rasha da Turkiya ta harbo ya faɗa wani yankin ƙasar Siriya. Ƙasashen biyu sun samu saɓanin ra'ayi a kan hanyar da jirgin ya bi. Turkiya ta ce jirgin ya keta ƙa'idar sararin samaniyarta, yayin da ita kuma Rasha ta dage a kan cewa jirgin bai bar sararin samaniya ko kuma ƙasar Siriya ba.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashen Afghanistan da Pakistan yau Litinin suka tattauna a birnin Paris, inda suka mai da hankali a kan shirin samun zaman lafiya a Afghanistan da ya cije. An yi ganawa tsakanin shugaba Ashraf Ghani da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif a gefen taron kolin da ake yi a birnin Paris, taron da Prime Minister Ingila David Cameron shi ma ya halatta. Ganawar tasu ya kawo ƙarshen cijewar wata guda da aka samu tsakanin ƙasashen biyu. Prime Minister Pakistan ya faɗa wa shugaban Afghanistan cewa ƙasarsa tana ɗaukan ƙasar Afghanistan a zaman daidai take da ƙasarsa mai ɗiyocinta. Galibi Afghanistan kan yi zargin cewa Pakistan ta keta ɗiyocinta. Shi ma shugaba Barack Obama na Amurka ya gana da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin, inda ya bayyana takaicinsa a kan harbo jirgin saman yaƙin Rasha samfurin jet da Turkiya ta yi a makon jiya. Ya yi kira ga shugaba Putin da ya ƙoƙarin rage zaman tankiya da Turkiya a kan wannan al'amari. Shugabannin biyu sun yi ganawar mintoci 30 a gefen taron kolin da ake yi a kan yanayi a birnin Paris. Haka kuma shugabannin biyu sun tattauna a kan yakin da ake ci gaba da yi a Siriya. Fadar shugaban Amurka ta ce shugaba Obama ya jaddada wa shugaba Putin bukatar da ke akwai na mai da hankalin hare-haren da Rasha ke kaiwa a Siriya su auna sansanoni ɗin ISIS ba masu hamayya da gwamnatin Assad ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kungiyar da ke fafatuka ceto 'yan matan Chibok da sunan Bring Back Our Girls ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana irin halin kuncin da mutanen ƙauyen Chibok ke ciki da kuma tauye haƙƙin yaran al'ummar na samun ilimi. Wakilin Hassan Maina Kaina ya halarci taron manema labaran, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Da take jawabi ga 'yan jaridu a nan Abuja, shugabar kungiyar da ke fafutukar ganin an ceto ɗaliban Chibok, wato Bring Back Our Girls, Dr. Ezekwesili ta ce,
"Ensuring that citizens understand that they cannot be far from governance."
Za mu tabbatar da 'yan ƙasa sun fahimta cewar ba su yi nisa da yadda ake gudanar da al'amuransu a gwamnatance ba. 'Yan ƙasa ba sai sun sami mukamin gwamnati don su taka rawa a gwamnatin da ke mulkarsu ba. Abin kawai da zai aiki a nan shi ne muryoyinsu. Dr. Ezekwesili ta ci gaba da cewar,
"We must use our voice.
Dole mu amfani da muryoyinmu don mu buƙaci gwamnati ba ta saki hanya ba a ta yadda take gudanar da manufofinmu, hukumominmu da ma albarkatunmu." Wani ɗan gwagwarmaya kuma Red IG Wala, wanda kwanan nan suka yi tattaki har zuwa can garin na Chibok, ya gaya min abin da idanunsa ya gani.
To, abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne, musamman in ka shiga cikin garin Chibok. Gari ne wanda saboda abin da ya faru, irin tsaro da ake kokarin a tabbatar a wannan wuri, ya tsananta rayuwa a wannan wuri. Ba a barin baki su shiga garin kai tsaye, 'yan garin kansu sai ana nuna cewa dole sai suna da izinin ma za su zo gida. Sannan babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa. Zai ka gane wa idanka hankalinka zai tashi.
Na tambayi Comrade IG Wala, ta yaya yake duba yiwuwar ceto 'yan matan Chibok?
Babu ɗan adam da zai ce maka zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Ko su sojojin da suke fagen daga suke ta kokarin wannan abu ya kawo ƙarshe, ko kuma su tabbatar da an tsinto yaran nan ko an cece su, ba sai su ce ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Abubuwan gashi nan wani lokaci ya sake cakuɗewa, wani lokaci kuma ka ga dai ya kwanta, ta rasa gane ina ne gabanta ina ne bayanta.
Kanar Rabi Abubakar shi ne daraktan watsa labarai na Rundunar Tsaron Najeriya baki ɗaya.
Da su 'yan matan Chibok Girls da kuma wanda ba 'yan matan Chibok Girls ba, don Allah su ma ɗin duk wanda ke tare da wanda aka kama ko kuma wanda ke tare da ainihin su 'yan Boko Haram, in Allah yarda, yadda muka ci gaba da wannan yaki za mu ainihin ceto su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya cika watanni 6 bisa karagar mulki. Tun daga hawansa mulki ranar 29 ga watan Mayu, shugaban Buhari ya ziyarci kimanin ƙasashe 13 cikin watanni 6, abinda waɗansu ke korafin cewa ba su kai ga ganin canjin da gwamnatin ta alkawarta ba. Wakilin Umar Faruk Musa ya yi hira da waɗansu masana tattalin arziki da kuma zamantakewa, Farfesa Al-Mustafa Osoju da kuma Malam Abdullahi Yalwa, waɗanda suka yi tsokaci dangane da batun.
Shi a yanzu dai ina ganin shugaba Buhari ya halarci ƙasashe fiye da 13 zuwa 14, ya yi tafiye-tafiye zuwa 13 zuwa 14. In ka duba, an rage mutanen da ainihi ake irin wannan tafiya da su. In ba ka da mahimmanci ba a tafiya da kai a cikin irin tafiye-tafiyen da ake yi. Za ka duba ka gani mutane 32 ya yi tafiya da su, waccan tafiya da ya yi na zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan a lokacin shugaban da ya gabata, shugaba Jonathan, wajen mutum 150 aka tafi da su, kaga an samu ragowa ta wannan. Amma menene mahimmancin waɗannan tafiye-tafiye? Ya zo ne a lokacin da ƙasar nan take fuskantar yaƙi na cikin gida, wanda kuma akwai makwabtanta. Makwabtanta ɗin nan renan wata ƙasa ce wacce ba ƙasar Ingila ba. Dole in zaka je kaman zuwa Paris ɗin nan, dole ya zamanto zai nanata waɗannan maganganun don a san mahimmancin waɗannan. Haka kuma lokaci ne da ake maganan kuɗaɗe suna cikin bankuna na ƙasashen Turai, wanda aka sata daga Najeriya. Kaga duk waɗannan irin taruka su ne za su iya taimakawa wajen dawo da waɗannan kuɗaɗe, domin akwai dokar ƙasa da ƙasa wacce ƙila tana buƙatar a sabunta ta, akwai kuma yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wanda ƙila Najeriya ba ta ciki, wanda shugaba da shugaba za su tsaya su yi wannan magana. Ita gwamnati abin da mutane za su fahimta, shugaban ƙasa yana nan, sannan kuma wasu ginshiƙai na tafi da harkokin gwamnati duk suna nan a shimfiɗe. Don haka tafiya da Buhari yake yi shin mai amfani ce ga ƙasar ko mara amfani ce, shine 'yan ƙasa za su duba. Amma in ka duba, wannan abu yana fitowa ne daga mutane wanda suke yawanci 'yan adawa, wanda sun ga an kada su, sun rasa abin da za su faɗa. Ita adawa ana yin ta ne dan a sa gwamnati ta tsaya tana fake da kuma ana nuna mata abin da ba yake shikenan ba ba abin da gwamnati ta yi mai kyau ba ake magana akai
daidai lokacin da ake magana babu kuɗi a ƙasa baka ganin yawan tafiye-tafiyen nan abun damuwa ne ga waɗansu ƴan ƙasa wanda ke ganin cewa kamata a yi tanadi waɗansu tafiye-tafiyen ya tura wani ba lalle sai ya je da kanshi ba
a matsayina na kasani a shanin diplomasiya fita su a shugaban ƙasa da irin halin da ƙasar nan take yanzu ba aidi ba ne amma akwai kuma bukata nasu su tabbatar da cewa idan ma baya nan to aikace-aikacen da ya kamata a yi ba za a jira shi ba
kana ganin kawo yanzu an fara samun amfanin ko an fara cin albarka waɗannan tafiye-tafiyen nashi
eh an fara ci domin kasan a diplomasiya ba magana ce kawai ta a baka kuɗi ba amma ko a je a saurare ka a baka taimako kamar irin na idan ka lura lokacin shugaban ƙasa Jonathan ai America ma ta ƙi sai mana da kayan yaƙi amma yanzu ka ga ko wani hurda a tsakanin gwamnatin Najeriya da ita ƙasar America
Farfesa Almustapha Usuju kenan da Malam Abdullahi Yalwa waɗansu ƙwararru kan al'amuran tattalin arziki da zamantakewa a tattauna da ne da su Abuja dangane da ƙorafe-ƙorafen da waɗansu ‘yan ƙasa suka fara cewa shugaba Muhammadu Buhari ya cika tafiye-tafiye a daidai lokacin da ƙasar Najeriya ke fama da fatara. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington yana cewa karfe 4 saura minti 19 yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A cikin shirin yau ne za a ji yadda wasannin kungiyoyin matasan Afirka masu kuɗin zuwa gasar cin kofin duniya a Brazil take tafiya.
Muna murna mu 'yan zaman Niger Delta muna murna da 'yan Najeriya sun je sun ci Mali.
Za mu ji kuma yadda uwar Samson siyasiya da aka sace ta samu kanta ta tsira. Daga jamhuriyar Niger kuma.
Dole ne za su ba da wannan kuɗi. Nan ba kuɗin su ne ba kuɗi ne na eta na ƙasa.
Bayan duka wannan za mu je da ta kaya a nahiyar Turai.
Manchester City ta koma ɗarewa saman teburin gasar ta Premier ta Ingila.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sado mu da ko wannan sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da gwagwarmayar ƙasashen Afirka da ke ƙoƙarin samun cin kofin 'yan ƙasa ga shekaru 23 a ƙasar Senegal. Wanda kuma a wannan lokaci suke gwagwarmayar samun hanyar zuwa gasar cin kofin duniya na matasa ɗin a za a yi a birnin Rio de Janeiro na Brazil. Wasu sun ce sa'a Najeriya ta yi da ta tsallake gadar 'yan Mali da suka so su tsorata ta a wasannin da suka yi a ƙarshen makon nan.
Tawagar ƙwallon ƙafar Najeriya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 sun samu nasara da doke ƙasar Mali da ci 3-2 a gasar cin kofin matasa na Afirka domin neman gurbin shiga wasannin Olympic. Tun kamin dai a je hutun rabin lokaci, Najeriya ta zura ƙwallo 3 a ragar ƙasar ta Mali bayan da aka dawo hutu na bin lokaci ita kuwa ƙasar ta Mali ta ci Najeriya 2 in yankin Niger Delta da ma mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da nasarar da Najeriya ta samu.
We are happy because it's all 3 points. We are happy but the team need to work harder.
Wannan kuwa yana cewa ne 'yan Najeriya dai sun yi kokari amma dai su ƙara zage damce musamman a wurin tsaron gida. Gaskiya mun yi murna. Shi kuwa wannan da bai ambace sunansa ba yace
I'm really happy for the match that Nigeria and Mali played yesterday 3-2.
Yana cewa ne nayi murna matuka wasar da Najeriya ta buga da kasar Mali a jiya. Sun yi kokari domin haka muna murna da wannan nasarar da Najeriya ta samu. Muna fatar wannan kokarin na 'yan wasan ta Najeriya zai ci gaba.
Sunana Hajiya Asabe, team dina Sharks Football Club of Port Harcourt. Muna murna mu 'yan zaman Niger Delta muna murna da 'yan Najeriya sun je sun ci Mali 3-2.
biyu wannan babban nasara.
Sunana Ahmed Dile. Da farko dai alhamdulillah mun gode ma Allah game da wannan wasa da aka yi tsakanin Najeriya da Mali. Shi kocin Najeriya Shamsu Siya Siya muna godiya kuma mun yaba mashi sosai da wannan nasara da aka samu saboda wannan kwallo da aka ci gaskiya kwallo ta yi kyau. Na ministan wasannin Najeriya Mr. Barista Solomon Dalo yayi dan wani bayani kwanakin baya da ya burge ni shine alamun sa ne yanzu suke fitowa da yace a cire bambance-bambancen addini da bangaranci a game da maganar wasanni. To gaskiya muna yaba mashi kuma wannan alama ya zo mana cewa lallai za a zo ba bangaranci a game da kwallon nan.
Kasar Senegal da yace ke karbar bakuncin wasannin matasa yan kasar da shekaru 23 domin fitar da kasashe uku da za su wakilci Afrika a wasar kwallon kafa da za a yi a kasar Brazil a shekara mai zuwa. Najeriya dai tana rukuni na biyu da ya kunshi Mali, Masar da kuma Algeria, yayin da rukunin farko ke dauke da mai masaukin baki wato Senegal da Zambia da Afrika ta Kudu da kuma Masar. A ranar Talata dai ne za a ci gaba da waɗannan wasanni tsakanin Afrika ta Kudu da Zambia, sannan kuma a kara tsakanin Tunisia da Senegal. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To gaishe ka Lamido. To hali yanzu za a ce nasarori sun zama biyu a wurin su ƴan ƙasa ga shekaru 23 na Najeriya ɗin da kuma kocin su Samson Siya Siya wanda Allah ya sa wasa da aka sace ta samu kanta. Ita dai wannan malama wato Madam Beauty Siya Siya ya shekaru 72 da haihuwa, wasu mutane uku ne dauke da bindigogi suka sace ta kamar makoni biyu da suka wuce daga gidanta dake Odoni dake yankin karamar hukumar mulkin Sabama a can cikin jihar su ta Bayelsa. Jaridar Vanga ta bada labarin cewa ita wannan tsohuwa din da karfin tsiya aka dauke ta kuma kan babur ma aka sace ta kwanaki 12 da suka wuce ranar Asabar ta shekarun jiya aka samu aka tabo ta a karkashin wani yunkuri na jarantaka da yan sandan Bayelsa din suka yi, inda suka je suka tsinto ta, inda su wanda suka sace ta suka jifa da ita suka yada ta suka tafi abun su. To bari mu je kasashen Turai mu je da ta kaya kashin makon nan.
Dan wasan gaba na kungiyar Leicester United ta Ingila Jamie Vardy ya kafa sabon tarihi a gasar Premier ta Ingila din, inda ya kasance dan wasa na farko da ya zura kwallo a wasanni har 11 jere da juna. Vardy ya zarta bajintar Ruud van Nistelrooy dan kasar Holland wanda ya zura kwallaye a wasanni 10 jere da juna a club din Manchester United a cikin kakar wasanni biyu a shekara ta 2003. Wasa ta karshe da Vardy din ya zura kwallo ita ce tsakanin kungiyar sa ta Leicester da Manchester United a makon nan, wacce ta karkare a kunnen doki da ci 1-1. A halin da ake ciki kuma Manchester City ta koma darewa saman teburin gasar ta Premier ta Ingila bayan da ta doke Southampton da ci 3-1 a karshen makon nan. Wannan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da Leicester din da ke saman teburin a da ta yi da Manchester United. To sai dai City din wadda ta dago daga matakin ta uku ta hau saman teburin ne da yawan kwallaye domin ko makin su 1 da Leicester da ke binta wato maki 29 kowace su, yayin da maki 1 ne tal ya bambance su da United da ke ta uku a tebur. Arsenal ce ta hudu da maki 27 bayan da ita ma ta yi kunnen doki da Norwich da ci 1-1. Liverpool wacce a wannan makon ta yi galaba akan Swansea da ci 1 da nema ta dago saman teburin gasar zuwa matakin ta 6 da maki 23, yayin da zakarun Ingila din wato Chelsea da ke fama da koma baya a wannan kakar wasannin ita ma ta dan dago zuwa ta 14 a tebur da maki 15 sakamakon maki 1 da ta samu a kunnen doki da ta yi da Tottenham ba ci ko 1. A gasar La Liga ta wannan makon kuma Barcelona ta lallasa Real Sociedad da ci 4 da nema. Real Madrid ta bi Eibar har gida ta doke ta da ci 2 da nema, yayin da Atletico ma ta yi galaba akan Espanyol da ci 1 mai ban haushi. Barcelona ce saman teburin gasar da maki 33, Atletico na bin ta da maki 29, yayin da Real Madrid take ta uku da maki 27. Sai gasar Serie A ta kasar Italia, inda har yanzu Inter Milan ce ke saman teburin gasar da maki 30 bayan da karshen makon nan ta lallasa Frosinone da ci 4-1. Napoli ce ta biyu da maki 28, duk da yake yanzu haka tana can tana fafata wasanta na wannan makon da Inter din. Sai a kasar Jamus, inda har yanzu Bayern Munich ke ci gaba da fafutukar kare kambinta domin har yanzu ita ce kan gaba a teburin gasar da maki 40 wanda ta samu a cikin wasanni 14 da ta buga a gasar, wacce har kawo yanzu ba a doke ta ba. A karshen makon nan dai ta doke Hertha ne da ci 2 da nema. Dortmund ce yake binta da maki 32 bayan da ita ko ta ragargaza Stuttgart da ci 4-1 yayin da Wolfsburg take ta uku da maki 25 biyo bayan kunnen doki da ta yi da Wolfsburg ba wanda ya zura kwallo. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To gaishe kamar tala bari mu dawo gida nahiyar mu ta Afirka kuma mu ji kai tsaye zuwa binnin kwannin jamhuriyar Niger mu ji irin wata rigimar da take neman ta balle ko ta riga ta barke ma
a daidai lokacin da jamhuriyar Niger ke shirye-shiryen wasar kokowar ta kobin gargajiya wanda zai wakana a garin Doso idan tabaraka wata alaya kai mu kungiyar kokowar gargajiya reshen gundumar birnin kwanni ta nuna rashin jin dadin ta game da rashin samun tallafi a lokaci da ya kamata magajin nan gari guda da suka kumshi gundumar rasubata domin ta shirya tankade da rairaya wanda zai fidda zakarunta waɗanda za su goga da sauran takwarorin su na jahar Tawa domin hidda tim ko kuma ƴan wasan da za su wakiltar jahar Tawa a kokowar ta Doso. Sai dai shugaban kungiyar kokowar gargajiyan reshen birnin kwanne Malam Musa Karfe ya ce magajin nan garin dole su bada waɗannan kuɗin ko basa so tunda kuɗi ne na gwamnati
cikin rabkar da anka dan kuwa gabe ne sai bada dan kuke na mer dan kwanni shi ne bam kudi dan abun da anka azama mer dan kwanni eh ka 200 mer dan tsarna 120 mer dan baza da shi 50 mer dan alila shi 70 da biyar to zaman da ake basu ba mu bade hayansu kuma ka san na magana tunga kwanaki da radio nace musu alati la dole ne za su bada wannan kudi dan ba kudin su ne ba kudi ne na eta na kasa menene cike jika 50 ko 70 ga abin da zaka wala kun kudin gaba na ku ne ba dole kana so ba ka so sai an bada.
Sai dai fa magajin garin Tsarnawa Malam Bube na cewa bai kamata shi Musa Karfe wannan kalamin ba domin kowa ya san yanda aikin gwamnati ke tafiya. Juma'a ne ya kamata a ce duk ƴan kokowar jahar Tawa sun haɗe a garin na birnin Kwanni domin tantance ƴan kokowar da za su wakiltar jahar Tawa a karo na garin Doso idan mai duka ya kai mu. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To gaishe ka Haruna Sanda Fama. Magadashin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Isa Hayatu ya aika da takardar jinjinawa kungiyar kwallon kafa ta Yamba ta ABA dake Najeriya saboda lashe kofin League na Najeriya da ta yi na shekarar 2014 da kuma 2015. Ita wannan wasiƙa da Isa Hayatu ya sawa hannu ta jaddada cewa lalle kungiyar nan ta Yamba ta yi rawar gani kuma shugaban kungiyar din wato Felix Anyensi Agu ya mai da martani yana godewa ita FIFA saboda ganin cewa ta lura da yadda ita Yamba take samun wannan sururi din har yake jaddada musu cewa za su ci gaba da wannan. Yamba dai wato ba wai ta yi nasara a wannan kakar wasanni kaɗai ba, wannan shine karo na bakwai da take cin wannan kofi ko kuma take samun wannan karamci na girma na lashe kofin League na Najeriya. Kin wasannin kakar wasannin da aka yi ma sau shida kawai wasu kungiyoyi suka ci wannan kungiya din, amma ita wasanni 19 ta yi nasara a kansu, sannan kuma biyar daga cikinsu ba ma a gidanta ta yi samu nasara ba, a can gidansu abokan adawar nata ta je ta gallaza musu. To za a dalilin wannan nasara Yamba za ta wakilci Najeriya Allah kai mu a gasar cin kofin zakaran Afirka na shekara mai zuwa. To duka jama'a nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin sai watan Allah ya samu ganta. A madadin wakilanmu na yau Murtala da Haruna da kuma Lamido Aliyu Mustafa Sakwatani a Washington.
To, a gaida na Sokoto da tawagarsa, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. A duk faɗin duniya, a ƙasashe irin su Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Vietnam, Syria, Russia, Iran da sauran ƙasashen duniya, ‘yan jarida suna cikin ukuba. Haka kuma ‘yancin faɗa albarkacin baki yana cikin barazana. Kwamitin Kare ‘Yan Jaridu na Duniya da masu aika rahotanni a shekarar 2014 suka ce fiye da ‘yan jaridu guda 60 aka kashe, ɗaruruwa kuma aka garkame su a gidan wakafi. Haka zalika da dama suka ace aka rasa sama suka yi ko ƙasa. Haka kuma kamfanin dillancin labaran na Reporters Without Borders ya gano cewa gwamnatoci sukan yi yunkurin sa 'yan jarida su yi gum ta hanyar amfani da dokar nan ta tsaftacewa ko kuma tace rahotanni ko kuma ta hantararsu. Ko kuma bisa dokokin nan da suke kange kungiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu daga sukar gwamnati. Ko kuma ma a yi musu barazana ta gadaga ido da ido wadda shugabannin siyasa kan yi musu. Da yake magana a Jami'ar Columbia a birnin New York, ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka a ɓangaren hulɗa da jama'a da kuma diplomasiya wato Richard Stengel, wanda shi kanshi tsohon ɗan jarida ne, ya bayyana faɗin albarkacin baki a matsayin yana ɗaya daga cikin manyan ƴanci na ɗan adam. Ya ce kuma hakan yana fuskantar barazana. Sannan barazanar ba yau ta fara ba, domin kuwa ta fara shekaru aru-aru da suka wuce. Ya bayyana manyan abubuwa guda uku da 'yan jarida suke fuskanta mafisa hatsari, kamar 'yan jaridar da ke zuwa filin daga wajen ɗauko rahotanni, inda suka hada da wuraren yaƙi da tashe-tashen hankula, ko kuma kawo rahoton da ya shafi irin shugabannin nan masu mulkin kama karya, ko kuma isar da wasu sakonni masu mahimmanci. Saboda haka ne yace yana cikin manufofin Amurka ta hanyar inganta diplomasiya da kuma yi wa 'yan jarida horo mafi dacewa ta yadda za su yi ayyukansu tare da kare kansu ba tare da sun fada cikin hatsari ba, da kuma yin aiki da na'urori da abubuwan zamani domin isar da sakonsu ga duniya. Amurka ta nitsar da kuɗi da ya kai dala Amurka miliyan 100 akan harkar internet, wato hanyar yanar gizo, domin tabbatar da ana isar da abubuwan da ya kamata isar na ayyukan da za su hada da horar da 'yan jaridar da makamantansu, kai har ma da 'yan jarida masu zaman kansu a fadin duniya. Daga ƙarshe, da yake magana a game da cewa ana samun katsewar bayanai, wato ta hanyar cewa ba a isar da sako kamar yadda ya kamata, wanda ya hada da 'yan ta'adda da kuma masu mulkin kama karya, ya ce Amurka tana aiki tukuru akan wannan, sannan kuma tana rugawa kafin abin ya faru don ganin yadda ya kamata ta datse shi kafin a ce an samu katsewar bayanin ko kuma an sami gurɓata a cikin bayanan da suka iso wa jama'a. Sannan ya musanta zargin cewa ana isar da wasu sakonni ne domin a taimakawa gidajen rediyo ko kuma jarida masu zaman kansu ta hanyar isar da sakonni ta ɗaukar nauyinsu ko kuma ɗaukar wasu abubuwa da suka shafi ɗawainiya da tafiyar da gidajen yau da kullum. Haka ma shugaban Amurka Barack Obama ya ce, ‘yan jarida sun ba mu gudunmawa sosai a matsayinmu na 'yan ƙasa, sannan kuma suna iya ƙoƙarinsu wajen isar da sako na gaskiya. Sannan kuma dole a ba su damar isar da sakon a tsakaninmu da gwamnatocinmu. Wannan shi zai inganta harkar ya kuma sa ayyukan jaridan ya yi ƙarfi kamar yadda ya kamata. Sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To, madalla, da kuma wannan muka kawo ga ƙarshen shirye-shiryen, sai a mana haƙuri, mun laƙuma lokacin, ba za mu kawo muku takaitattun labarai ba. Sai kuma gobe, in mai komi mai kuwa ya nuna mana, mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye, ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapan Sokoto. Kamar kullum, za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma musayar ra'ayoyi a shafunan sadarwarmu na intanet. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da kuma injiniyan mu Mr. Dan Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.